Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noman da dalal da kuma niya muryar Arewa. Ko kuma BOA Africa zango na 102.5 a kasar Ghana ana iya kama ma Alpha Radio Kumasi, sai kuma ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan boahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da asuba. Muhammad Hafiz Baballe tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokanan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Talata 16 ga watan Afrilun 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
Gobara ta yi barna mai yawa ga sananniyar majami'ar nan ta Notre Dame Cathedral da ke birnin Paris. Ma'aikatar shari'ar Amurka ta ce ranar Alhamis za ta saki tacaccen juyi na rahoton binciken musamman kan katsalan da ɗin Rasha a zaben Amurka. Sannan yawan waɗanda suka kamu da cutar ƙyanda ko baƙon dauro a duniya ya kusa ninka na bara har sau hudu tun ma daga yanzu.
Kanin labaran kenan. Yayin da yaƙi da dakarun Najeriya ke yi da ƙungiyar Boko Haram ya haura sama da shekaru 10 ana yi, shin wane irin tasiri wannan fada ya yi ga tattalin arzikin jihar Borno da ƙungiyar ta samo asali?
Wayannan guraren dukka da nake irga maka mangulo, muna da gidajen birane a Damasak, muna da gidajen birane takkawce, muna da gidajen birane da wanda suka samu suka raunata, har yanzu ba wanda suka samu karbi da suka taso.
Haka kuma za ku ji cewa hukumomi a ƙasar Kamaru sun yi ƙarin haske dangane da wasu 'yan Najeriya 30 da suka tsare. Muna tafa da ƙarin bayani, sannan kuma muna tafa da shirin tsaka mai wuya. Kafin waɗannan duka, ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Gobara ta yi barna mai matukar yawa ga sananniyar majami'ar nan ta Notre Cathedral da ke birnin Paris, to amma 'yan kwana-kwana sun ce sun kare hasumiya biyu na ginin da kuma wani ginin dutse. Shugaban hukumar kashe gobara ta birnin Paris, Jean Claude Gallet, ya gaya ma manema labarai a gaban ginin ajiye Litini cewa an kare muhimman ginshikan da ke rike da ginin. Ya ce ɗaya daga cikin 'yan kwana-kwana ya ji mummunan rauni yayin da ake ƙoƙarin kashe wannan babbar gobara a babban birnin ƙasar ta Faransa. Wutar, wadda a wani lokaci sai da ta yi sama da tsawon mita 10, ta lalata akasarin rufin majami'ar, inda har hasumiyar rufin ma ta rufta. Mai magana da yawun hukumar majami'ar Andre Finot ya gaya ma kafafen labaran Faransa ya Litini cewa ga dukkan alamu sai an ƙarasa rusa dukkanin wani abu dangin katako da ke cikin ginin majami'ar. Ma'aikatar shari'ar Amurka ta ce ranar Alhamis za ta saki tacaccen juyi na rahoton binciken musamman na Robert Mueller kan katsalan da ɗin Rasha da a zaben shugaban Amurka na shekara 2016, da kuma ganin da zumar ganin Donald Trump ya ci zaben shugaban ƙasa. Ji Litini, Trump ya sake ikirarin cewa rahoton ya wanke shi daga duk wani rashin daidai a zaben. Duk da yake kamar sauran Amurkawa, shi ma yana jiran cikakken bayanin binciken da aka kwashe watanni 22 ana yi ne. Shugaban na Amurka ya faɗa ta kafar Twitter cewa da Mula da Attorney General ɗin Amurka William Barr, bisa ga binciken da Mula ya yi, sun yi ittifaƙin cewa babu wani haɗin baki kuma babu wani karan tsaye ga fannin shari'a da ya faru. Sannan Trump ya ce hasali ma waɗanda suka aikata waɗannan laifukan su ne abokiyar karawarsa, 'yar takarar Democrat Hillary Clinton da kuma kwamitin jam'iyyar Democrat a matakin ƙasa, da kuma dai waɗanda ya kira ƙazaman jami'an tsaro, wanda da wannan suna na raini yakan kira wasu tsofaffin jami'an tsaron Amurka. Yawan waɗanda suka kamu da cutar ƙyanda ko baƙon dauro a duniya ya kusa ninka na bara har sau hudu tun ma daga yanzu, bisa lissafin da aka yi a watanni 3 na bana, a cewar wani rahoton hukumar lafiya ta duniya WHO jiya Litini. hukumar ta Majalisar Dinkin Duniya wadda ta kafa hujja da wasu bayanan wucin gadi ta ce an samu rahoton kamuwar mutane wajen 112,000 da nau'ukan cutar kyanda mai saurin yado amma tana da rigakafi daga watan Janairu zuwa watan Mayu. Hukumar ta WHO ta yi kiran da a tashi haikan wajen yin rigakafin kyandar wadda kan kashe ko nakasa yara har tsawon rayuwarsu. Jelitini wato Majalisar Dinkin Duniya Jelitini ta ce yakin da aka kwashe shekaru 5 ana yi a kasar Yemen ya yi matukar illa ga yara a kasar inda aka kashe dubbai ko aka nakasa su ko kuma dai aka tilasta musu shiga soja tun daga lokacin da aka fara yakin. Illar da wannan yaki ke yi ma yara ya wuce misali, a cewar Virginia Gamba, wata wakiliyar Majalisar Dinkin Duniya ta musamman kan harkokin yara da yaki-yaki a wata ganawa da kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniya, ta kara da cewa dukkanin bangarorin da ke yakin sun sha daukar matakan sojin da kan kai ga amfani da yara ko cin zarafinsu ko kuma da cutar hanyoyi daban-daban. Tun bayan da aka fara sa ido a Yemen a watan Afrilun shekara ta 2013 wato gabanin barkewar cikakken yakin har zuwa ƙarshen shekara ta 2013 Gamba ta ce an halaka da kuma nakasa yara sama da 7,500 an kuma tabbatar da yin amfani da yara sama da 3,000 a matsayin mayaka an kuma dai hana ma yara 800 samun abubuwan jinkai. To karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kungiyoyin jinkai na ƙasa da ƙasa da kuma jami'an tsaron gwamnatin Mozambique na faɗi tashin taimaka ma ɗaruruwan mutanen da mahaukaciyar guguwar nan mai suna Idai ta shafa. Guguwar wadda ta fantsamo tun ranar 14 ga watan Maris ta halaka mutane sama da 1,000 a Mozambique da Zimbabwe da kuma Malawi, kuma har yanzu ba a san wasu daga cikin waɗanda suka ɓace ba. Baya wato ɗaya daga cikin wuraren da guguwar ta fi shafa ita ce tashar jirgin ruwa ta Beira wadda ke gabar Mozambique. A cikin birnin Beira aka tsunar da mutane sama da 150,000 da suka rasa muhallansu a wurare uku makwabtan juna a Beira ɗin. Jagabannin masu zanga-zanga a Sudan sun ce da farko sojoji sun yi yunkurin tarwatsa zaman dirshen ɗin da suka kwashe kwanaki suna yi a wajen ginin headquarter sojin ƙasar da ke birnin Khartoum, to amma daga baya suka daina. Masu zanga-zanga sun ce da sojojin suka yi kokarin tarwatsa zaman dirshen ɗin jiya Litinin sai suka tare su ta wajen kama hannayen juna suka yi da'ira ta yadda sojojin ba za su iya kutsawa ciki ba.
Ibrahim Kalmasi Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Sai fagen rahotanninmu, a Najeriya sama da shekaru 10 kenan da dakarun kasar suke ta fafatawa da mayakan kungiyar Boko Haram mai tada kayar baya musamman a arewa maso gabashin kasar. Jihar da ta fi fuskantar hare-haren kungiyar ita ce Borno, wacce daga nan kungiyar ta samu asali, lamarin da ya yi muni tasiri kan tattalin arzikin yankin. Wakilinmu Haruna Daudabiu ya hada mana rahoton kan irin tasirin da yakin na Boko Haram ya yi a fannin tattalin arzikin jihar ta Borno, inda yayin da wasu bangarorin kasuwanci suka farfado, wasu kuwa har yanzu akwai sauran jan aiki a gaba.
Karamar hukumar Gozo ita ce karamar hukuma na farko da yayin gungiyar Boko Haram suka fara kwacewa daga hannun hukumomi da kuma suka yi kaka gida ciki har suka dauki tsawon shekaru ciki. Wadanda bisani jami'an sojan Najeriya suka wato wannan gari, wanda yanzu haka har mutanen wannan gari na san barka ganin cewa sun sake samun damar bude kasuwarsu da kuma ake ce duk ƙarshen mako da ma makwabtan Najeriya wato mutanen kasar Kamaru kan shigo wani lokaci don cin wannan kasuwa. Alhaji Abdullahi Danjatau da ya tsohon shugaban karamar hukumar Gozo ne da kuma ya nuna hamdalansa sa game da wannan dama da suke sake samu kamar haka.
Eh, a gaskiya lokacin da aka rufe kasuwannan nan mutane sun shiga damuwa. A lokacin da shi jarrabawa na Boko Haram da ya same mu, an rufe kasuwannan saboda a samu tsaro na kar abuya, kar su samu dama su shigo su afkawa mutane. Amma da ikon Allah da soji suka tsaya tukuru, aka mutane mu so koma gida, kasuwannan an bude. A gaskiya yanzu mu kasuwar tana cika ma kila sosai.
Na kuma waiwayi kungiyar masu gasa biredi na jihar Borno, inda na tambayi shugabansu da ake kira Malam Bukar Mustapha da kuma aka fi sani da suna Dumbama, wanda ya so mu bayyana mini irin matsalolin da suka fuskanta sakamakon wannan sana'ar tasu kamar haka.
Eh, alhamdulillah, yanzu dai a takaice kafin zuwa wannan insecurity muna kai gidajen biredi a Borno side mun kai 500. To amma yanzu a takaice lokacin gaman da wasu gurare da babu, mu yanzu dai hakan ma mun kai 150 ko 200 haka.
Gaba ɗaya jihar Borno?
Gaba ɗaya jihar Borno.
Kamar wannan insecurity din ya rage muku yawan gidajen biredi kenan a kananan hukumomi?
Eh, sosai ma, lokacin gaman da duk wannan abin ya shafa duk kuma mun ya shafe mu, domin guraren duka yanzu mutane mun suna cikin Maiduguri, wanda ya kai ya bin gindin masu biredi yan uwansa ya nemi abinci da na cinsa, sai mu kawo shi karkashin mu mu yi tafiya tare da shi.
Asarar rayuka da dukiya da aka yi sakamakon wannan iftila'i da Allah ya jarabce mu da shi, kamar ya shafi mambobin ku hakan nan?
Sosai ma, muna da rekod din da dama wanda mu gwayen na abubuwan ya safe ya same su, gurare daga Gambarun Galaka kama zuwa Dikwa zuwa Bama zuwa Munangoza Dambuwa, wayannan guraren duka da nake irga maka manguno, muna da gidajen biredi a Damasak, muna da gidajen biredi takkawce, muna da gidajen biredi da wanda suka samu suka raunata, har yanzu ba wanda suka samu karfi da suka taso.
Yanzu dai fatan al'umman wannan shiya na arewa maso gabacin Najeriya shine na ganin cewa an kawo karshen wannan matsala baki daya, na ci gaba da gudanar da harkokin kasuwanci kamar yadda suke a can baya. Haruna Dauda, Biyu Muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To, a gaida Haruna Dauda, Biyu, wannan dai so mun tabi ne na rahoto na musamman da za ku ji a shirye-shiryenmu na gaba. To, daga Najeriya bari mu leƙa makwabciyar ta Kamaru, inda hukumomi a ƙasar suka yi ƙarin haske dangane da wasu 'yan Najeriya 30 da suka tsare, waɗanda ta ce mai yiwuwa suna da alaƙa da ƙungiyar Boko Haram. 'Yan sandan ƙasar ta Kamaru sun ce mutanen mafi akasarinsu mata ne da ƙananan yara, waɗanda suka gaza nuna wata shaidar cewa sun nemi izinin shiga ƙasar. Ga Muhammad Lalu da fasar rahoton Moki Edwin Kizinga.
Jami'an tsaron ƙasar ta Kamaru sun ce sun tsare mutanen ne a wata mota ƙirar bus a lokacin da ta ƙetara zuwa cikin iyakar ƙasar a ranar Asabar ɗin da ta gabata. Sun kuma ce mutanen sun fito ne daga yankin Gamborun Gala, wani yankin da ya taɓa faɗawa ƙarƙashin ikon ƙungiyar Boko Haram. Shugaban rundunar 'yan sandan yankin arewa mai nisa a ƙasar ta Kamaru, Shatima Mala Abba, ya ce a lokacin da aka tsare motar da ke ɗauke da 'yan Najeriyan, sun ga wasu alamu tattare da mutanen da suka dasa shakku a zukatansu. Shatima kenan yake cewa mun tsare mutanen ne saboda sun gaza nuna wata shaidar izinin shiga kasar, sannan sun kasa ba da sunayen mutanen da suka ce za su kai ziyara wurinsu a kasar ta Kamaru, sannan sun fito ne daga yankin da 'yan Boko Haram ke da tasiri. Sai dai jami'in 'yan sandan bai ba da wata shaida da ke nuna cewa 'yan Najeriya na da wata kyakkyawar alaka da ƙungiyar ta Boko Haram ba, amma ya ce a irin tsarin aikinsu ba sa lagalaga da irin wannan batu. Ya kara da cewa a baya 'yan ƙungiyar ta Boko Haram sukan ɓadda kama a matsayin fasinjoji ko 'yan kasuwa ko kuma malamai, inda sukan kai hare-hare a ƙasar ta Kamaru. Sannan baya ga haka, ƙungiyar kan yi amfani da 'yan mata ne wajen kai hare-haren. Ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto, hukumomin Najeriya ba su ce ofin ba dangane da tsare mutanen nata. Gwamnan arewa mai nisa a ƙasar ta Kamaru, mijin Yawa Bakari, ya ce hare-haren Boko Haram sun ragu matuƙa a 'yan watannin nan saboda irin tsauraran matakan tsaro da suke ɗauka. Amma ya yi gargaɗin cewa 'ya'yan ƙungiyar kan yi amfani da duk irin damar da suka samu, musamman a lokutan da mutane ke tafiye-tafiye domin halartar bukukuwa na addini ko kuma a lokutan hutu. Ya ce na umarci 'yan sanda da sojoji da su tsaurara matakan tsaro a kan iyakar ƙasar a daidai lokacin da al'ummar ƙasar ta Kamaru ke shirin fara ayyuka na addini, kamar lokacin watan azumin Ramadana da za a fara a ranar 5 ga watan Mayu da kuma ranar ma'aikata ta duniya da za a yi a ranar 1 ga watan Mayu. sannan ga bikin da za a yi na ƙasa a ranar 20 ga watan Mayu. ‘Yan ƙungiyar ta Boko Haram kan yi amfani da waɗannan lokuta domin kai hare-harensu a masallatai da kasuwanni. Duhari layau gwamnan na Arewa mai nisa ya dangana ƙaruwar samun zaman lafiya da aka gani ga irin ayyukan da dakarun haɗin gwiwa na ƙasashen Kamaru, Chadi, Nijar da Najeriya ke yi a yankin tafkin Chadi. Hukumomin ƙasar sun ce akalla 'yan ƙasar Kamaru 1,500 suka rasa rayukansu sanadiyar hare-haren ƙungiyar. Najeriya dai tare da haɗin gwiwar wasu dakarun ƙetare sun yi nasarar ƙwato mafi akasarin yankunan da suka faɗa ƙarƙashin ikon ƙungiyar ta Boko Haram, lamarin da ya sa aka samu sauƙin hare-harenta. Amma 'yan watannin baya ƙungiyar ta ƙara zafafa hare-harenta a yankin arewa maso gabashin Najeriya.
Fassarar rahoton Moki Edwin Kizinka kenan. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu a nan Washington na cewa karfe 1:15 na dare. Ga Aliyu Mustapha da shirin Tsaka Mai Wuya.
Tsaka Mai Wuya.
Inda a ce da yanda abin ya faru don samai da hankali. To gaskiya da an ci galaban abu, amma sabanin haka sai gashi yana ta karuwa ne, yana ta azara, ta kai ga har gida-gida, har gari-gari ake ji ana samun mutane ana tuna da su, kuma hukuma tana ji tana gani, amma har yanzu ba abin da aka yi.
Masu angonni in baka manta ba, to nawa ake samun masu angonni da gaske da haƙi da hannun gini da a wannan magana.
An kai yanayi da fa kora ake yi, zuwa ake a kori mutane a kona garinsu, wanda aka samu a kashe su a damar da hannun wa'yansu, kuma sannan a ce an kasa wani abu ba za a zargi a kan shugaban ƙasa ba. Dole ba ci gaba da ganin laifinsa, kuma muna faɗa haka ne don a gyara, ba wai don cewa ba ma ƙaunarsa ko kuma dan Arewa ba ne ɗan uwanmu ba.
Jama'a, muna fatan mun sami ku da neman lafiya a wani sabon shiri na Tsaka Mai Wuya.
Majalisar Masarautu ta Jihar Zamfara ta yi taro na gaggawa domin tattauna abubuwan da su shafi tsaro, musamman bayanan da ministan tsaro Brigadier Masud Dan Ali ya yi na cewa manyan sarakuna a Zamfara na cikin masu taimaka ma ta'addanci da 'yan ta'adda a cikin jihar. Saboda haka shi ne muka zauna muka tattauna nauyin wannan bayani, muka nuna damuwanmu da cewa irin wannan magana za ta hito daga wannan jami'in wanda yake shi ta shi ɗan jihar mu ne, wanda ke ya kamata ce ya san abubuwan da ke faruwa a tsakaninmu.
To wannan murya ta sakin Fulani Bungudu mai girma Alhaji Hassan Dan Fulani ne, ɗaya daga cikin manyan sarakunan gargajiya na jihar Zamfara, wanda suke cike da fushi da kalamin da suka ce sun je na fitowa daga bakin ministan tsaron Najeriya Janar Mansur Dan Ali, wanda shi ma ɗan Zamfara ɗin ne, inda suka ce sun je yana cewa wai akwai hannun su sarakuna ɗin a cikin tashi-tashi hankulan da ke addaba jihar ta Zamfara.
Shi ne muka kira shi da cewa a gaggawa ya nuna ya faɗa ya kira ko waɗanne sarakuna ne ke wannan aikin, saboda bai kamata a ce abu ana kashe al'umma cikin jiha sannan a ce an samu wasu da aka ce suna taimakawa 'yan ta'adda ko mai mukamin su, a ce ba a fito da su ba, a ce kawai ana bi kafafen duniya ana faɗi. Idan bai hito ya faɗi waɗannan sunayen wanda suka wannan aikin ba, to muna ganin cewa ya dai abin gaban kashi ne da mai ɓata ma sarakuna, ya ɓata mu sarakuna suna, kuma ya kauce ma kasawarsu ta kawo ƙarshen wannan al'amari. Saboda muna kiran shi da a cikin gaggawa shi faɗi ko su wannan sarakuna ne suke wannan aikat domin a ɗauki matakin da ya kamata.
Shi kan sarkin Zamfara ɗin Alhaji Tahiru Muhammad Ahmad bai ma tsaya a nan ba, ya ce sun jawo minista Mansur Dan Ali layi tare da gita mashi sharaɗin cewa ya sauri ya je magana nan tashi, in ba haka ba kuma
na mu zo mu ba da mai da martani bisa ga ainihin wani ƙarahi da aka yi mana da ɓatanci da aka yi mana, in ji wani ɗanmu da gaskin ɗanmu abubuwan da aka ce gaskiya ba mu ji daɗin su ba, kuma muna jiran shi mu ji amsa da zai bai da wannan abun, ba haka ba akwai matakan da mu ɗauka na ladabtaiwa wanda mun san da mu irin su, saboda ɗanmu ne wakilcin mu yake.
To mai girma sarkin Zamfara kenan Alhaji Tahiru Muhammad Ahmad. To sai dai kuma ita kanta gwamnatin ta jihar Zamfara ta tabbatar da cewa akwai hannun sarakuna koda kuwa kananan sarakuna ne kamar da wakilin mu Murtala Faruku sai yana ya jiyo.
To sai dai kuma gwamnatin jihar ta Zamfara ma ta tabbatar da wannan zargin inda tace tana daukar matakai akan wannan al'amarin ta bakin kwamishinan lamuran kananan hukumomi na jihar Bello Muhammad Dankande.
Wannan zargin da ake na wa'annan mayan sarakuna da muka zama da su babu wanda aka zarga a cikinsu, amma dai akwai kananan su wa'anda a can kasa wa'anda su ne canza wata talaka wa'anda hidimar tasa suna cikin wagga da lura ganin suna tare da su suna gudun kansu yadda abinda suka so su ya zan su sarakunan ba su ne suna ganin suna ya take su suna doke su sai su yadda da ba su haɗin kai kuma duk wanda mun ka samu da hannu ciki don kana gudun tsoron ɗan ta'adda ya kashe su sai rinda abinda suka so duk mun saukar da su. Muna da sarki uku zuwa hudu wanda muka saukar game da wannan matsalar saboda ba ku da hujja ka ce ka goya ɗan ta'adda baya ana cutar da mutanen da ke kakkewa shugabanci.
Muryar kwamishinan kananan hukumomin jihar Zamfara Bello Muhammad Dankande kenan. To dama wannan rikici na Zamfara da sauran tashi-tashi hankulan da ke addabar jihohin arewacin Najeriya ne muke muhawara a kansu a wannan shiri na tsaka mai wuya, inda a yau za mu kawo muku kashi na biyu na fafatawa da wakilinmu na Abuja Nasiru Adamu Kaya ya shirya mana a tsakanin lauya Zubairu na mama da kuma wani tsohon hafsan soja Manjo Yahaya Shinku. Yau za mu tashi ne daga martanin masu fafatawa ɗin kan magana da shugaban ƙasa shi Muhammadu Buhari ya yi game da ita jihar ta Zamfara.
Shugaban ƙasa ɗin kasuwa shugaban ƙasa ai ya magana a jiya abin da shugaban ƙasa ya faɗi cewa da farko ya nuna juyayin shi da baƙin cikin abin da ke faruwa a arewa musamman jihohin Zamfara Kaduna Katsina da wannan yankin arewa maso yamma na Najeriya baki ɗaya musamman har da arewa maso gabas Najeriya. Shugaban ƙasa ya yi cikakken bayani wanda ke duk mai hankali wanda kuma san halin shugaban ƙasan nan kan cewa ba mai wuzari ba ne ba zai yi magana kai don ya fi ta da muku rai ba abin da ya faɗi gaskiya ne haka ne yana rashin jin daɗinsa. Ya mai bayani gamsassar bayanin cewar kullum ya kunsu ya ne bayanai daga wajen wayannan shugabannin tsaron nan da suke aiki a ƙarƙashinsa a kullum sai ya kira su kullum sun kai suke ku zo na yake ciki a wuri kaza na ji kaza ya faru ba mataki ko ɗauka duk suna mai bayani. To amma da wannan rauni ba raunin shugaban ƙasa ne rauni ba ina ga yara ta raunin nan yana kan shugabannin tsaron nan ne su ne kamata su ƙara masa tsaimi su ƙara ɗaukan ba su takaddan su ba gwamnatin nan tallafi a magance wannan abu cikin gaggawa.
A Manjo Yashinku kusan da ka kawo wannan maganar na san abin ya taso ne daga wani mutum da aka kashe a Lagos wani Kolade Johnson da shugaban ƙasa ya nuna damuwarsa ainihin. Sai aka ga mutane a yanar gizo suna cewa ba a damu da mutanen Zamfara ba. Manjo Yashinku ka gamsu da wannan damuwa da shugaban ƙasa ya nuna yanzu akan wannan lamarin?
To ni a nawa hange da fahimta kamar da ba zai yawa bayani wanda yake koya aka yi aka je aka dawo dole ne a daura nauyi akan shugaban ƙasa. In ya goce yana cewa ai su jami'an tsaron ne yake da alhaki in ma akwai wani rauni su ne to ai shugaban ƙasar ne yake da alhakin duk inda ya ga rauni ya hanzarta sauya wanda ke wannan wulke da mukamin ko wanda ya daura mu amana ya tabbatar da wannan gurin. Ba lallai ne a ce misali in kwamishinan ƴan sanda a wata jiha yana da rauni shikenan ana samun matsala sai shugaban ƙasa yana kallon shugaban ƴan sanda na ƙasa baki ɗaya sai abin da ya gada ma ba ya nuna mai mutanen ka ba su aikin da suke yi saboda ka kamar kai ne baka cancanta ba kai ne ka ba da dama zan canza ka zan dau mataki ko ko akwai abin da kuka nema na gudanar da aiki ne wanda gwamnati ba ta yi ba ku gaya min ya su a samu kan wannan al'amari a magance shi babu ta inda shugaban ƙasa zai tsira daga zargin da ake yi kuma musamman al'amarin da shafi jihar Zamfara ba fa yau aka fara ba kar ka manta a matsayin da muke a cikin yanzu suke da ministan tsaro na ƙasa wanda yake sun tunanin kaddamar da wani tsari can baya na tabbatar da tsaro a jihar Zamfara. An yi kusan shekara yanzu wannan al'amari ya shuɗe kamar kuɗin da ake buƙata a fitar da wannan aiki kawai ake buƙata tunda an riga an fitar da kuɗin buƙata ta biya shikenan an wuce wannan zangon yanzu kuma an buɗe wani shafin sabon shafi ne kuma in muka sake duba har ila yau wannan yanki wanda yake ya shafi bangaren Zamfaran yana da makwautaka da jihar Katsina inda shugaban ƙasa ya fito yana da makwautaka da nan jihar Kaduna. Babu dalilin da zai sa a ce a ɗauki lokaci mai tsawo ana ji ana gani irin wannan abu yana faruwa ko da kuwa ma misali a ce shi shugaban ƙasan yana jira ne su waɗannan shugabannin da wani tsaro su kawo mai wani tsari ai an ɗauki lokacin da ya kamata a ce an wuce haka a kullum ana kisan mutane ne ana magana da in ana garkuwa don a bada kuɗin fansa ne an kai yanayi da fa kora ake yi zuwa ake a kori mutane a kona garinsu wanda aka samu a kashe su a dafa da hannun wa'ansu sannan
da su daji hukumomi suna nan kuma sun a ce an kasa wani abu ba za a zargi akan shugaban kasa ba wannan yin shirin da aka sai katabus in akai la'akari da ya faru na wannan mutum ɗaya da aka ce an kashe a Lagos har ana zargi an kamo ma wanda yake da hannu akai za a hukunta shi shugaban kasa yana iya shiga saka kafafun labarai ta nan masu magana da yawunsa yana ta'aziyya yana jajantawa wannan iyalai waɗanda wannan al'amari ya shafa wallahi tunai wannan abun kunya ne ga irin kasa irin wannan ta yadda irin kisan da ake yi da damu da ya ce ma ya je ya tabbatar da ta'aziyyarsa ga irin lungunan da abin da yake faruwa ba ko kuma ta hanyar masu jami'an da suke yada labarai a madadin sa ya ce ya yi wa mutanen nan ta'aziyya ba dole mu ci gaba da ganin laifinsa kuma muna fata haka ne don a gyara ba wai don cewa ba ma kaunarsa ko kuma dan arewa ba ne dan kurmu ba.
Marisa Zubairu na mama kana kusa ne za ki
kusa musa ba ra'ayi a wannan linkin da shi officer dan kan da aka yi na Lagos ana da an kisa a Lagos gaban kasa da musta da wannan da zan fara da ake batun nan kullun a ta'aziyya sai dai kawai abin da yake so a fahimta kan wannan al'amari shi ne ana son a siyasantar da al'amarin zamfara ne kawai ana son an sa siyasa a ciki ana son a sa siyasa a ciki kuma an ma sa siyasa a ciki don babu yadda za a za a tsaki maganan Lagos a cikin wannan shi na zamfara. Zamfara tun ya yi kamari ainin ba kullum kokari ake daga cewa an sha tsakin abin amma baya ga haka banga dalilin da ya sa tsaki magana kawai a sa a kan shugaban kasa ba akwai wani magana da ya kawo yake son ba da martini a kai musamman maganan masu unguwanni ina son game da mu baya kaɗan kai hakuri. Masu unguwanni in ba ka manta ba to nawa ake samun masu unguwanni da tsakatai da hakimi suke da hannun gini da a wannan magana don a can baya ofisa yana faɗin cewa ba su da abin da za su yanzu ko sun kai da nan siri ana iya zuwa a tar musu ba wannan ba haka ba ne ba haƙƙin tsaro ya rata a wuyan mu ne dukkan mu 'yan ƙasar nan talaka da basaraki da kowa saboda haka idan kira ga shugaban ƙasa ya tsara ɗaukan matakai tsarara wannan wani abu ne dole ne a shugaban ƙasa ujiri yana fama da yaƙin 'yan ta'adda na arewacin arewa maso gabas ga wannan ya taso wannan ɗin ma ba wai kawai zama aka yi a cikin shi ake kallo ba a'a ana namiji kokari kuma kullum ana namiji kokari kuma al'amari kamar da na faɗi ne kawai mutane ne suke su amfani da su fake da wannan maganan Lagos kawo cikin maganan da barkin maganan nan ne ke a cikin shi da kuma saboda su da yin na da ban su su ne fasu ya da
yawa wanda shinku akwai su ma kansu gwamnoni a jihohin su sune shugabannin tsaro kamar yadda shugaban kasa yake babban commander na askarawan kasa baki daya. Kwanan nan mun ga gwamnan Kaduna Malam Nasiru Rufai da kansa ya fatattaki su masu satar mutanen nan a hanyar Kaduna. Me zaka ce kan wannan abinda mutane na ga suna ganin babban kokari ne da ake?
Wani kokari a nan wani irin kokari hanya ta hada shi da tafiya ya zo wanda ke tafiya da irin wannan tawaga ta jami'an tsaro don ya zo hanya ya tarar da an ce an tare in bai wuce ba ai abin kunya ne. Yan sanda motoci nawa ke binsa mutum nawa ke dauke da makamai manya-manya makamai da suke binsa a matsayin escort.
Amma ya shinku maimakon ya juyo ba ya dawo Kaduna ya tsorita ai ya yi gaba kuma ya samu ya yi nasarar tafiyar tasa ai.
Ba haka ba ne maganan gaskiya ka sani na ɗaiɗai motocin da suke hawa bulletproof ne a sashi baya ratsa su jami'an tsaron da suke tafiya da su jami'ai ne wa'anda an tabbatar da horonsu an tabbatar da kayan aikinsu kafin a hawa hanya kuma musamman wannan ya faru ne a lokacin da shi da kanshi ya san cewa hanyar nan ai kwana biyu su ma masa cewa ba a tare mutane sai da shi kuma a ranar shi da yawa hanyar ya je tare a shirya gaske ana tare mutane saboda haka ba za a ce wai jami'an tsaron da suke tare da shi ba su yi kokari ba amma ba wani abu da a zuzuta ko a yayata ba ne yanzu ga hanyar birnin Gwari nan ta gagara ba abinta ai ba magana ba ne na cewa sai tafiya ta kama su kawai za a je a ce sun kai farmaki ko kuma sun kore mutane da su.
To bari mu tsaya nan sai mun dawo makon gobe in Allah ya yarda mu zo mu ci gaba. Yanzu muna gode wa su bakin namu wato Barista Zubairu na mama da Mejiyo Yahaya Shinku tare da shi wakilin namu Nasira da Mulhaka da ya taimaka ya shirya mana muhawara a Abuja cilo mana ita nan Washington. A madadin su duka Aliyu Mustapha Sokoto ne a DC din mun ba ku lafiya.
Madalla a gaida Aliyu Mustapha kafin mu kammala shirin ga labarai amma a takaice.
To a takaice gobara ta yi barna mai matukar yawa ga sananniyar majami'ar nan ta Notre Dame Cathedral da ke birnin Paris to amma 'yan kwana-kwana sun ce sun kare hasumiyoyi biyu na ginin da kuma wani ginin dutse. Ma'aikatar Shari'ar Amurka ta ce ranar Alhamis za ta saki tacaccen juyi na rahoton binciken musamman na Robert Mueller kan katsalandan din da Rasha ta yi a zaben shugaban kasar Amurka a shekara ta 2016. Yawan waɗanda suka kamu da cutar kyanda ko bakon dauro a duniya ya kusa nika na bara har sau 4 tun ma daga yanzu, bisa ga lissafin da aka yi a watanni 3 na bana, a cewar wani rahoton hukumar lafiya ta duniya WHO.
To, masu sauraro, nan muka kammala shirye-shiryenmu na safiyar yau, amma kada ku yi nisa nan da sa 1:30 za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma CD da ya taimaka wajen din haɗa shirin, da ma injiniyanmu na yau Jimmy Cook, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa sai mun haɗu a shirinmu na hantsi.
VOA Afrique, Le Monde Aujourd'hui.